This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 31 da 49 da 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Baya ga waɗannan mitocin masu sauraro a jamhuriyar Niger ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dalol duka akan FM. Haka kuma duk lokacin da ake so ana iya sauraro akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta kafar sadarwar internet. Assalamu alaikum masu sauraro, tare da fatar kun tashi lafiya. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin, ina kuma tare da
sahabo Imam Aliyu da kuma kanun labarai. A Burundi, wasu ƴan bindiga sun kuza cikin wata mashaya da ke Bujumbura, babban birnin ƙasar, a daren Asabar, suka kashe aƙalla mutum 9. A Masar, dubban tura ƴan yawon shakatawa ne suke ficewa daga garin Sham al-Sheikh. Mai farin jini ga ƴan yawon bude ido bayan hadarin da wani jirgin fasinja na Rasha ya halaka illahirin fasinjoji da ke cikinsa. Shi kuma Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu yana kan hanyarsa zuwa nan birnin Washington DC a ziyararsa ta farko tun bayan da Amurka da wasu manyan ƙasashen duniya biyar suka kulle yarjejeniya da Iran kan shirin nuclear ta.
To, kanin labarin kenan. Bayan kun gama shan labarin duniya, za ku je da sojoji suka ji wa wani mutum mummunan rauni a Lagos a saboda an kira ba su cin hancin da suka nema. Sai rikicin ƙari da ya zama sanadin mutuwar wasu da kuma raunana wasu. Kamar kuma kowace ranar Litinin, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da ciki da gaskiya.
Jama'a, assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A ƙasar Burundi, wasu ƴan bindiga sun kutsa cikin wata mashaya da ke Bujumbura, babban birnin ƙasar, a daren Asabar, suka kashe aƙalla mutum 9. Shirin gari da ido suka ce maharan sun umarci mutane da suke zaune a waje su shiga cikin ginin, sannan suka bude musu wuta suka kashe mutum 7 nan take. Wasu biyu kuma suka cika daga bisani sakamakon raunuka da suka samu. Shaidun sun gaya wa kamfanin dillancin labarai na kasar Faransa cewa maharan suna saye da kayan aiki na ƴan sanda. Kasashen duniya suna ƙara bayyana damuwarsu ganin tarzoma tana ƙara tsanani a ƙasar da ke yankin Afirka ta tsakiya, bayan da shugaban ƙasar Pierre Nkurunziza ya yi tazarce domin mulki wa'adi na uku. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kirby ya faɗa ranar Asabar cewa Washington ta damu, musamman domin jin jami'an gwamnati suna amfani da lafusa da za su iya tada hankali, da kuma shirin matakan tsaro da gwamnatin ƙasar take shirin aiwatarwa a ƙarshen makon nan, wadda yana iya tunzura jama'a su tada mummunar tarzoma. Gwamnatin ƙasar ta umarci jama'a su miƙa makamansu ko kuma su ɗanɗana kuɗarsu. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce yana shirin janye sunan Burundi daga jerin ƙasashe da suke amfana da wata damar cinikayya da Amurka, saboda matakan murƙushe ƴan hamayya da gwamnati take ɗauka tun fara mulki wa'adi na uku na shugaban ƙasar na yanzu.
Dubban tura ƴan yawon shakatawa a ƙasar Masar ne suke ficewa daga garin Sham el-Sheikh mai farin jini ga ƴan yawon bude ido. Bayan haɗarin wani jirgin fasinja na Rasha ya halaka ilahirin fasinjojin da ke cikinsa, haɗarin ya auku ne a ƙarshen watan jiya na Oktoba. Ministan harkokin wajen Birtaniya Philip Hammond ya ce zuwa jiya ƙasar tana sa ran kimamin ‘yan ƙasar 5,000 ne za su bar garin da ke gaɓar teku. Duk da haka, ofishin jakadancin Birtaniya da ke birnin Alƙahira yana taka tsantsan wajen bayyana yawan ‘yan ƙasar da suke barin Masar ɗin. Shugaban Rasha Vladimir Putin a makon jiya ya umarci gwamnatinsa ta ɗauki matakai na maido da ‘yan ƙasar da suke ziyara a Masar. Mataimakin Prime Ministan ƙasar ya faɗa a ranar Asabar cewa kimamin ‘yan ƙasar Rasha 80,000 ne suke ziyara a Masar, adadin da ya ninka ƙiyasin da aka yi tun da farko. Jiya Lahadi, wani jami'in ƙasar ya ce aƙalla ‘yan ƙasar 10,011 ne suka koma gida. Fasinjoji mai tanda 24 waɗanda suka baro Sham el-Sheikh a kan hanyarsu ta zuwa birnin St. Petersburg suka halaka a ranar 11 ga watan Oktoba, bayan da jirgin da suke ciki ya tarwatse a sararin samaniyar zirin Sana'i na Masar.
Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu yana kan hanyarsa zuwa nan birnin Washington DC a ziyararsa ta farko tun bayan da Amurka da wasu ƙasashe biyar suka kulle yarjejeniya da Iran kan shirin nuclear ta. Yau Litinin ake sa ran Mr. Netanyahu zai gana da shugaba Obama. Wannan shawarwari yana zuwa ne a wani lokaci mai tsanani ga Isra'ila wacce har yanzu kusan tana dimauce sakamakon yarjejeniyar nukiliyar da ƙasa ta kulla da babbar abokiyar gabarta yankin Iran da kuma tazomar da ƙasar take fuskanta da Falastinawa wadda babu alaman ƙaƙƙautawa. Shugaban na Isra'ila ya nuna matukar adawa kan yarjejeniyar har ya fusatar da fadar White House lokacin da ya jawabi ga majalisar wakilai ta Amurka cikin watan Maris da ke ƙarƙashin 'yan Republican inda ya Allah wadai da yarjejeniyar da ake ƙoƙarin kullawa a wancan lokacin. Sawoyi kamin ya kama hanyar Mr. Netanyahu ya ce gane wasu da Mr. Obama za ta fi mai da hankali ne kan batutuwa da suka shafi yankin da kuma ƙarfafa tsaron ƙasar Isra'ila.
To, waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bankin Duniya yana kashedin cewa ɗumamar yanayi zai jefa mutane miliyan 100 cikin talauci a duk faɗin duniya cikin shekaru 15 masu zuwa. Idan manyan kasashen duniya da suka ci gaba ba su dauki ƙarin matakan hana dumamar yanayin ba. A cikin wani rahoto da aka bayyana jiya Lahadi, bankin ya yi kira da a dauki matakai cikin gaggawa kuma masu ma'ana tare da rage hayakin da yake gurɓata yanayi da zuma kare marasa ƙarfi a doron ƙasa. Wannan rahoto mai lakabin yadda za a dauki matakai akan tasirin yanayi kan marasa ƙarfi an fito da shi ne gabanin taron kolin da za a yi akan canjin yanayi a ranar 30 ga wannan wata a birnin Paris na kasar Faransa. Hakanan wannan rahoton ya biyo bayan gargaɗin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi a makon jiya cewa alkawarin da manyan kasashen duniya suka yi domin rage hayakin da yake janyo dumamar yanayi ko kusa bai kama hanyar hana bala'in da zai kunno kai muddin ba a dauki wani mataki ko kuma abu a kai ba.
An fara kidaya kuriyu a Myanmar, kasar da kuma aka santa da sunan Burma, bayan zaɓe na farko a kasar cikin shekaru 25 da suka wuce wadda aka gudanar cikin walwala. An ga masu zaɓe cikin farin ciki suna fitowa daga rumfunan zaɓe da yatsu da suka tsoma cikin tawada, alamar cewa sun yi zaɓe. Wasu da dama daga cikinsu wannan ne karon farko da suka taɓa yin zaɓe a rayuwarsu a kasar. Kimanin ya kasar miliyan 32 ne aka yi wa rijista domin su zaɓi daga cikin fiye da 'yan takara 6,000 waɗanda suka yi takarar wakilci a majalisun tarayyar kasar biyu da kuma na yankunan kasar daban-daban. Jami'an aikin zaɓe suka ce kusan kashi 80 cikin 100 na waɗanda aka yi wa rijista dai suka fito domin wannan zaɓe. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya taya jama'ar kasar murna, ya kira zaɓen cewa shaida ce ta irin bajinta da sadaukar da kad da jama'ar kasar suka yi cikin shekaru da dama da suka wuce. Mr. Kerry ya ce zaɓen muhimmin mataki ne na cigaba duk da cewa bai cika 10 ba. A halin da ake ci kuma sakamakon farko-farko na zaɓen da aka yi a Croatia ya nuna jam'iyyar 'yan hamayya mai ra'ayin riƙau da lakabin HDZ a takaice ta lashe kimanin kujeru 60 a majalisar dokokin ƙasar, yayin da jam'iyyar Social Democrat mai mulkin ƙasar ta samu kujeru 53 a zaɓen da aka yi na 'yan majalisa a jiya Lahadi.
Labaran duniya kuka gama ji. Wakilin sashen Hausa Sanusi Adamu ya aiko mana da rahoton cewa da tsakan daren jiya Lahadi aka yi tashin hankali tsakanin magoya bayan jam'iyyar APC da PDP a garin Ukari jihar Taraba sakamakon hukuncin da wata kotu ta yanke cewa Sanata Aisha Jummai Alhassan ita ce gwamnar jihar.
Kwamishinan 'yan sanda na jihar Taraba Alkali Shaba ya tabbatar da barkewar sabon rikicin.
Yanzu da nake gaya maka amma ina ma hanya zuwa Ukari da ga abin da yake faruwa a Rabi sana amma kafi baka wani an sake na kai wurin
tukuna. Ba a baka rahoto game da abin da ya haddasa rigimar ba?
A report da aka bani shine kun san batun judgment da aka ba jiya na governorship election ba aka kashe. To duk shine kawo wannan rigiya sama Ukari.
Ko da yake kawo daidai lokacin da nake hada wannan rahoton ban sake ji daga kwamishinan 'yan sanda na jihar Taraban Malam Alkali Shaba ba. Sai dai rahotanni da ke fitowa daga yankin sun nuna tashin hankalin ya barke ne lokacin da matasa magoya bayar jam'iyyar APC suka fantsama kan manyan tituna, kan babura da motoci, suna shewar murnar nasarar hukuncin da kotun ta yi. Lokacin da suka ci karo da matasa magoya bayan gwamna Architect Darius Dixon Ishaku na jam'iyyar PDP lokacin da suke juyayen makomar jam'iyyar su, na tambayi shugabannin matasa na Jukunawa Zando Haku da kuma na Hausawa Audu Ali ko me ya haddasa rikicin da ya rikide zuwa na kabilanci.
Sona Zando Haku gaban matasan hukari jiya ne inda aka yi inta hukunci ko a tribunal, to ana ta munna da magoyan sa suna munna zuwa tsakan dare kawai sun na harbi ne kawai sanin biyan wannan abun ba muka yi da dare ne mu ga wannan abun ya kwanta har zuwa satin ne.
Wani irin hali hukari ke ciki?
Muna ana zaman daddare ne amma mun zagare muna muga da mutane a kwanta da zuciya.
Ko za ka yi mana bayanin yadda abun yake?
Abun da ya faru shi ne ana munna da babu da motoci ko akwai zage-zage da shoransu da cikin gari. Yanda magoyan bayan PDP da na APC suna abun da ya shafi maganan ko kabilanci ko wani abu ganin siyasa ne.
Sunana Audu Ali, abin matasa na Hausawa da Fulani na Ukari zuwa dare ko sai muka ji karan harbe-harbe daga angon Jukuna wannan suna zuwa ta inda wannan masoyan nata suke.
To yanzu ina hukumomin 'yan sanda kuma faru wani irin mataki suka ɗauka yanzu?
Abu da yake faruwa a Ukari ba ɗan sanda ko guda ɗaya, don mu har yanzu ba mu ga ɗan sanda ba kamar suna na politician din su ne suna zaune. To da kan suna nan wasu na iya bakin ƙoƙarinsu don cewa dai insha Allahu suna tabbatar mana cewa za su ba mu tsaro, sai dai inda masifa yake zuwa ba su cika zuwa gurin ba suna zuwa ne su ma kansu kamar suna shakka.
To yanzu an samu asarar rayuka ne ko dai?
Akwai asarar rayuka na mutane guda hudu kuma akwai wanda suka samu raunuka kamar mutane 11.
Sakataren gwamnatin jihar Taraba Mr. Anthony Jellison wanda ya tabbatar da barkewar sabon fada a yankin Ukari ya ce abin takaici ne ganin lamarin na iya maida hannun agogo baya na maido da zaman lafiya a yankin.
Mun samu labarin haka bamu tabbatar ba amma na yi kokari na buga ma shi commissioner na 'yan sanda to ga irin abubuwan nan da yake kawo damuwa a jihar yankin kire da ba daidai ba sai zai kawo ma mutane a bar mu da fada to kuma a can suna ta jin daɗin su kaga sun sa al'ummai suna ta yaki suna fada akan abin da bata kai ta aka kara ba.
Bincike da na gudanar ya nuna gwamnan jihar Taraba Architect Darius Dixon Ishaku na jam'iyyar PDP da kuma sanata Aishatu Jummai Alhassan na jam'iyyar APC dukkansu 'yan kabilar Jukunne. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo, Najeriya.
Haka ne dan Tala. Daga can birnin Iko kuma rikici tsakanin direbobin manyan motoci da sojoji ya haifar da dogayen layukan manyan motoci a hanyar zuwa babbar tashar jiragen ruwa na unguwar Afafa. Direbobin suna zargin sojoji da 'yan sanda da laifin karɓar na goro da kuma gallaza musu ta hanyar sa su yin gwale-gwale idan har ba su ba su abin da suka nema ba. Wakilin sashen Hausa a Lagos Babangida Jibrin ya je inda aka yi wannan rikici.
Yanzu aka dai zurga-zurga na manyan motoci zuwa babban tasha na jiragen ruwa da ke Najeriya wato Afafa ya tsaya can sakamakon wani kace na ce da ya kunno kai tsakanin direbobin manyan motoci da ke zurga-zurga a wannan hanya da kuma sojoji. Masu motocin dai na zargin sojoji ne da karban na goro a hannunsu, abinda ma ya kai ga lakada wani direba da karan motansa kashi, lamarin da ya kai ga kwantar da karan motan ya zaga asibiti ci rai kwai mutu kwai wanda lamari dai ya faru ne tun a daren jiya ga dai direban da abin ya faru a lokacin da na hira da shi
aiwa abdullahi eh zan je lodi ne nazo sai suka tsaide ni akko yaron su mai karban kudi na dauki da ribi na bashi shi sojan sai na daga sai fito da gudu yazo kama miro na sai yace dubu ake bara ba su amsa da ribi ba eh sai yace na tsaya sai wani ya fito da gudu a gaban su can ya harba bindiga sama yayi mu sauko naki sai suka faffasa mana miro da fitillan mota da gilas da tayar mu suka bude bakin dinin bindigan nan sai suka soka mana a tayar mu sai babban nasu nake ga wanda yake wajen yazo shi yace in sauko yana sauko yace rinka jujjuyawa a wajen ne rinka jujjuyawa a wajen shi kuma wancan yaron yana dama yana zauna a gefe can sai suka yi da ya sauko daya je bige shi da katako ya kwantar shi suka zo suka jefa shi a cikin ruwan nan ya suma a suma aka jawo shi aka kwantar da shi aka dauke shi aka tafi asibiti da shi
to ko yanzu an cimma matsiya ga dai comrade Musa Shabiri
abinda ake ciki a yanzu su ma'aikata ko kuma jami'an tsaro na sojoji da su yan sanda DPO da shi one of the GOC na commander ya zo nan kuma mun yarda da maganganun da suka fada mana za a biya mu kudin wannan taya ta mota da fitullu da aka fasa da kuma asibiti da aka yi to amma matsalar shi ne sun ce ba su da kudi a yanzu kuma a yanzu halin da ake ciki mu muka biya kudin asibiti na yaron nan ba wanda ya ba mu ko naira daga cikin jami'an tsaro
to yanzu za a bude hanya kenan
a gaskiya ni bazan iya cewa za a bude ba bazan iya cewa ba za a bude ba saboda shawara ba hannu take ba shawara tana hannun direbobi abinda muka zauna da su muka tattauna in sun yarda za su amince zuwa gobe a bada wannan abu sun amince to shikenan za mu yadda a bude tunda mu wakilan su ne kuma mu shugabannin su ne
da kokarin yin hira da komandan rundunar soji dake wannan yanki na afafa ya cicira inda shi da mini cewa ba zai ce komai ba game da wannan lamari kokarin da ake yi dai shine na kan an kawo karshen wannan kace ni ce kafin gobe litinin labarin da zai iya haifar da babban tsaiko ga zirga-zirgar manyan motoci da kanana da ke shiga da fita a birnin na Lagos baban yaji primary America daga Lagos Nigeria
ai ayan yara gobe na nake ci
ai ayan yara gobe na nake ci
kaji kallan guna canza fadi yake sha ta gobe na yake ci
ai ayan yara gobe na nake ci
inda na dauki da ganga ta kana na dauki dan amshi na kaga malo kana na zan ya sha ta mamalo maso zowa ofin koye ofin maso zowa gona koye gona lebura kan
haka ne shata ikon Allah masauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC lokaci yayi da zamu gabatar da ciki da gaskiya
gaskiya ke maka da wani da za a gabata a wannan gari
wa ba fa dazzana a taruka kurun wanda fasuwa ba kawata yanzu kana gano zoban daga nan zuwa safiya zuwa a wahar kana gano ka kammala wannan al'amari
an ka duba garin Kano ga wani nan ana ce mata Isiya Karabi to shi ma ni ne wanda ba zai taba ba wani soje na je na kai masa
da ba shi kuma cikin aljannu akwai MTL din
eh
sai shi kuma kuna da MTL
eh
eh dan ubanka ce ki dan kinka dan ubanka in aljannu ne har kai ka ce baka san inda nake ba
jama'a assalamu alaikum a yau dai zamu koma ne ga batun wasu ƴan damfara da suka addabi jama'a da sunan waisu aljannu ne domin su raba su da dukiyoyin su a shekarun da suka shige mun gabatar da wasu irin waɗannan ƴan damfara da suka nemi cutar wani bawan Allah mai suna Biliya a Sakkwato kuma da alamar cewa wannan abu ya taimaka wajen nuna wa duniya cewa duk masu irin wannan kira a waya suna cewa su aljannu ne to makareta ne ƴan damfara kafin mu je ga jin wani bawan Allah wanda ya dankofa bakin wani ɗan damfara da bisa dukkan alamu na cikin waɗanda suka nemi yin damfara ma Biliya a Sakkwato shekarun baya bari mu faro da jin yadda wannan ɗan damfara yake kare muryarsa da farko a ya ce shi sarkin fadan sarki aljannu ne sannan sai ya sake sauye murya adaman cewa shine sarkin aljannu, daga baya kuma har ma yakan ce shine ɗaya sarkin aljannun. A lura da cewa duk bayanin suna neman mutum ne da kada ya bari kowa ya san abin da yake ciki, wai har sai bayan sun bashi dukiya mai yawa, ko kuma dai a zahiri sai bayan sun raba shi da dukiyarsa.
Ya sarki zai maka jawabi da za a gabata a wannan gari. Insha Allah da abin da za ka tashi da shi gobe. To abin da za ka yi, kai ƙoƙari ka saurare shi bisa jawabin da zai maka. Ka zamanto kuma mai bin ubani da biyayya. Kuma ba mun da me ka ta wannan ba ne domin ka ce wato za mu magana da kai ne iya ta yanzu. In ka tashi wancan layin da na gaya maka shi za ka ci gaba da nema ka duko? Yawa yi mai sallama.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Wa alaikum salama wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Na ro ana lafiya.
Alhamdulillah.
To godiya ta tabbata ga Ubangiji da ya sada mu da kai don mu ɗau amana mu don ka a gare ka. Amma ga abin da ka sani a duniya, Ubangiji ya ce wa da kulli shay'in adam, Ubangiji ya ce ya ma kowane abu lokaci. Kamar yadda ka sani, Ubangiji ya sharaɗanta wa dukkan musulmi duk shekara ta duniya ya tsarkake dukiyar shi. Abin da nake so na gaba amma in Allah ya kai mu gobe. Wato abin tausan wannan tubabu ko, ko a ƙara yin himma a ƙara yin azama a kammala don a sauke haƙƙin waɗannan masu wannan tubabu. Dukiya za ta bayyana a gare ka irin wanda kake buƙata. Yanzu kana gano gobban daga nan zuwa safiya zuwa a Zahar. Kana gano ka kammala wannan al'amari.
To, da sarkin aljanun ƙarya ɗan damfara ya ga alamar duk ƙarairayi da ayoyin da ya ta janyowa ba su biya buƙata ba, sai aka ce to ga ɗaya sarkin aljanu nan za ta masa magana domin ta nuna masa cewa masu kuɗin arewa da aka sani irinsu Isiyaka Rabi'u, Alhassan ɗantata, Muhammad Indimi da dai sauransu, duk wai ita da kanta ne aka tura ta kai musu dukiyar nan.
A ce ban tafi da kaka mana zuwa?
Insha Allah.
Bisa ga wadda ka surruka ba don komai ba na gaya ma mutum 99 muke ɗauka ko? Ɗari babu ɗaya na gaya maka har yanzu ba mu kai rabi ba ko? To ni ƙauna da aminci da take tsakaninmu da kai dole ba a dana ba kaka ba. Sai na ga na shiga cikin al'amuranka, na shiga cikin danginka, na shiga cikin 'yan uwanka, na shiga cikin abokananka. Kai har ma wanda baka sani ba zan shiga cikin su da ikon Allah. Za su ɗaukaka, za su samu arziki, za su samu daraja.
Na'am.
An ka duba garin Kano. Ga wani nan ana ce mata Isiyaka Rabi'u.
Eh.
To wannan Isiyaka Rabi'u din shi mu'amala tun shi kansa Rabi'u. Da mahaifina. To shi ma ni ne wanda ba zai taɓa ba wani zobe na je na kai masa.
Haka ne.
Ga su nan sai inda an kaje Maiduguri. Ga su nan sai gidan wani ana ce masa Alasawa. Wannan alaƙa ɗin cin kafin ya rasu na tara suna mu'amala da mahaifina. Ka rufe jawabina ko?
Allah yadda.
Ayi wa Allah godiya.
To a kwanan nan kuma sai waɗannan 'yan damfara suka shiga hannun wani bawan Allah mai aiki da hankali, kuma wanda ya fi su dabara, wanda bayan da suka kira shi ya tuna da abin da ya faru a Sokoto, sai ya danna abin ɗaukar magana ya sake kiransu.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam. Barka dai baba.
Barka dai.
Amina lafiya.
Lafiya da.
Sawa da Allah.
Ya ibada.
Alhamdulillah, mun gode Ubangiji.
Ya gobe.
Mun gode Allah.
Alhamdulillah.
Dama maganar da aka yi na ci wata magana da aka yi na ragon ruwa. Ake magana da sahiya za a kira, zan kira jiyan da za a yi.
Ka je za ka iya.
Insha Allah zan iya, in Allah yadda. Insha Allah zan iya.
Ka yi alƙawari.
In Allah yadda, insha Allah.
Ka san auren jinsi mun duk abin da muka ce duk abin da babu Allah babu manzo Allah kada Allah ya nuna mana shi.
Gaskiya ne.
Duk abin da babu Allah ba ku san shi tare da Allah, Allah ka kana kai mu dai. Lallai ka idan ka auri ɗanmu, lallai ka za ka samu gata na duniya.
Ubangiji Allah samu dace.
domin duk wani abu da ka sani ko a cikin ku bil'adama kamar yarinya ce aure ku kan kokari ku sauke ta mata daidaita da mijinta
gaskiya ne
lalle kan kuma za mu tauce ta maka
to wajibi Allah samu dace
da lajin manzon Allah sallallahu
alaihi wasallam
da haka mun yi nazari mun yi komi saboda haka mun maka sauki
to
da abin da ka sani sauki wanda duk ya sauka mu wannan Allah ya ce shi zai sauka mishi
gaskiya ne
wanda duk ya kwanta ta mu wani tsananin ta wannan ubangiji ya ce shine mai tsananta masa da kansa
gaskiya ne
ba kan yi ko ba haka ba
hasalan ne gaskiya ne
to Allah ka ba mu ikon cewa ta ba
amin 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 amin
saboda haka abin da zaka bada ta daki dubu tayya goma dubu
to ubangiji Allah ya sakar alheri
abin da zaka bada ke
Allah ya sakar alheri
saboda haka yanzu kana da ikon bada ta yanzu
insha Allah
kana da ikon bada ta
insha Allah
saboda haka zaka sai wannan abun magana sai mu fansar da shi sai mu ba yara su je su so mana abinda muke so so mana daidai da shi na sadaki
to
dan Allah ya daga nan zuwa karfe 6 za mu ga maka an kammala daura aure ga yanda za yi ga yanda za yi da yanda za yi da yanda za ka ranka haduwa da matarka ido da ido
to
da zobi da za mu sa ta baka akwai ta zobi da wasu abubuwa da wanda ba za mu faɗa maka ba sai lokaci yayi
to to ubangiji Allah samu dace
za ka ranga ganin abin ta gaba gaba ta gaba da gaba albarkan manzon Allah ba tare da shikawa cikin darajar manzon Allah
to ubangiji Allah samu dace
saboda haka za ka sai wannan abin magana na adadin ta ma 10
to
sai a rubuta sai a turo shi sai mu fasar da shi sai mu sai abubuwan da za mu saya maimakon wannan da
to
eh
to ta ina za a tura shi
ta wannan layi ma'ana wannan kati kati ne MTN
to
ai da mu baya na su je su fara da shi
to shi da shi kuma cikin aljanu akwai MTN din
eh
da shi kuma kuna da MTN
eh
eh dan ubanka shege da kiska
ina yankan
kargin aljanu ya ce dan ubanka kai ni baka dauka fakarai
ina jinka
ka mance daukar da kuka yi da wani ambai a Sokoto
ina jinka
tirar da kuka yi da wani a Sokoto kai in dan ubanka in aljanu ne har kai ka ce baka san inda nake ba har kana magana da bai baka san kasan masallacin ubanka dan iska ina jinka in har kai kai aljanun kirki ne in akwai abin da ka iya mun kai mu wai har zaka wani wata ma 30 wajibatayya baka ma san dubu ba kai ga dan iska amma ka san MTN wannan iskar ce da kuke insha Allah asirin ku zai tuno za ku zo hannu dan iska shege dan iska
masu sauraro kun dai ji wai shin aljani ma zai iya daga waya ya kira mutum
bincike da muka yi da waɗanda suke da ilimi na wasu abubuwa masu kama da haka sun tabbatar mana da cewa aljani dai baya ma amfani da waya gaba daya duk wanda kaje yake cewa zai kira ka da waya ya canza murya ko shi aljani ne to dan adam ne wanda yake dan damfara amma ba aljani bane
za mu yi muku cikakken bayani a shirin mu na gaba
ga takaitaccen labarai kafin mai sallama.
A Burundi wasu ƴan bindiga sun kutsa cikin wata mashaya da ke Bujumbura babban birnin ƙasar a daren Asabar sa kashe ƙalla mutum 9 shedin gari da ido suka ce maharan sun umurci mutane da suke zaune a waje su shiga cikin ginin sannan suka bude wuta suka kashe mutum 7 nan take wasu biyu kuma suka cika daga bisani sakamakon raunuka da suka samu. Shedin gari da ido sun ga kamfanin dillancin labarai na kasar Faransa cewa maharan suna saye ne da kayan aiki na ƴan sanda. A Masar dubban turawa ƴan yawon shakatawa ne suke fice ba daga garin Sharm el-Sheikh mai farin jini ga ƴan yawon bude ido bayan hadarin da wani jirgin fasinja na Rasha da ya halaka illahirin fasinjoji da suke cikin sa. Hadarin ya auku ne a ƙarshen watan jiya na Oktoba. Ministan harkokin wajen Birtaniya Philip Hammond ya ce zuwa jiya Lahadi kasar tana sa ran kimanin ƴan kasar 5,000 ne ko 5 kai za su bar garin da ke gabar teku. Duk da haka ofishin jakadancin Birtaniya da ke alƙahira yana taka tsantsan wajen bayyana yawan ƴan kasar da suke barin can.
To a gaishe ka masu sauraro sai kuma da misalin ƙarfe 8 na safe agogon Najeriya. Muke fatar sake dawowa domin gabatar muku da wani shirin za ku je hada ra'ayin wasu akan kwamitin da aka kafa domin binciken cin zarafin yara da ake yi a makarantar secondary a Kano. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce a madadin sauran abokan aiki nake cewa sai anjima.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.